Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu auren mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Lol da kuma Niyar dukkansu a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Alhamis 15 ga watan Yuni shekara ta 2017. Sahabo Imam Aliyu ne tare da Radan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin kawo muku wannan shiri. Ga kanun labarai.
A ranar Laraba ne wasu ƴan bindiga da ke riƙe da wasu mutane da ba san adadinsu ba a cikin wani sannan gidan cin abinci a babban birnin ƙasar Somalia. Yanzu haka dai ana iya cewa bakin ciki ya rikide ya koma hushi, yayin da har yanzu ƴan kwana-kwana a birnin London na ci gaba da ƙoƙarin ganin sun kashe gobarar nan da ba taɓa ganin irinta ba nan kusa-kusa. A asibitin da ake wa ɗan majalisar wakilan Amurka nan da ɗan jam'iyyar Republican da aka harba jiya Laraba, ya ce ɗan majalisar yana cikin wani mawuyacin hali bayan an yi masa aikin tiyata.
To kanan labaran kenan.
Kuskure kowa na yi, kuma wannan kuskure da kowa na yi Amerika ma sun yi wa'annan kurakure fiye da kowa. Tunda shi Donald Trump ya ce a amince da sayar da wa'annan kayayyakin yaki wa Najeriya, bai kamata wasu 'yan tsiraru su.
Ambassador Suleiman Dahiru kan kikikakan tsakanin Amurka da Najeriya na saida ma Najeriya makamai. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya halaka akalla mutum 9 a Yamai. Yajin aikin makiyaya da mahauta na kusan jefa jihar Taraba cikin wani yanayi na ƙarancin nama. Grace Alheri Abdu na tafi da shirin domin iyali.
Bawasare, assalamu alaikum. Tun a ranar Laraba ne wasu ƴan bindiga sun kirkire da wasu mutanen da ba a san adadinsu ba a cikin wani sanannen gidan cin abinci a babban birnin ƙasar Somalia. Rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane 9 ne aka kashe a wannan harin, lokacin da wasu da ake tumar ƴan ƙungiyar Al-Shabab ne suka tada bom cikin wata mota a wani wurin cin abinci, kana suka iza ƙiyar wasu mutane ɗauke da makamai zuwa cikin gidan. Wakilin murya Amurka da ya je inda wannan lamari ya faru ya ce ya ga garwakin mutane akalla 7, kila kuma ya ce ba za a rasa wasu a cikin kurakusan ginin da bom ya kace-kace da shi ba. Domin bom ɗin da suka tayar ya lalata gine-ginen da ke kusa da wannan wurin. Sai dai kuma an samu nasarar harbi 2 daga cikin waɗannan mutanen, kana an kwato mutane 10 daga hannunsu. Sai dai ana hasashen cewa akwai sauran maharan har 5 a cikin wannan ginin.
Yanzu haka dai ana iya cewa bakin ciki ya rikide ya koma hishi, yayin da har yanzu ƴan kwana-kwana a birnin London suke ci gaba da kokarin ganin sun kashe gobarar nan da ba taɓa ganin irinta ba a baya nan. Wannan ka iya sa shugabanni su fuskanci tambayoyi akan yiwuwar karya dokar kare al'umma. Yan sanda sun ce akalla mutane 12 ne aka tabbatar sun mutu, yayin da gobarar ta yi ta bazuwa a benin mai hawa 24 da ke kudancin London da yammacin Talata, inda ta ritsa da mutane da dama. Ana sa ran adadin waɗanda suka mutu ya karu, yayin da masu aikin kashe gobarar suke bi hawa-hawa domin tabbatar da kashe wutan kurmus da kuma gano waɗanda ba su iya fita ba. Ginin da ake kira Grenfell Tower yana kunshe ne da gidaje da aka kiyasta sun kai 120, wanda ke dauke da mutane da yawansu ya kai 600. Da yawa-yawan waɗanda suka bace sakamakon wannan gobarar yara ne.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Asibitin da ake yi wa ɗan majalisar wakilan Amurka nan ɗan jam'iyyar Republican da aka harba jiya Laraba ya ce ɗan majalisar yana cikin wani mawuyacin hali bayan an yi masa aikin tiyata. Ɗan majalisar wakilai Steve Scalise daga jihar Louisiana shi ne mai tsawatarwa na majalisar, an ce yana cikin mawuyacin hali a asibitin Mercer da ke nan Washington DC bayan harbin da aka yi masa a kwankwaso a lokacin da yake filin wasan ƙwallon hannu da ke birnin Alexandria na jihar Virginia. Ko baya ga wannan ɗan majalisar haka kuma wasu mutane da ke cikin filin wasan su ma sun samu rauni iri daban-daban sakamakon wannan harbin da wani ɗan taliki ya yi a wasan da aka shirya gudanarwa yau Alhamis domin bikin ba da tallafi a fadar gwamnatin ƙasar ta Amurka. Shi dai wannan ɗan bindigan ɗan shekaru 66 da haihuwa, shi shi ma an ji masa rauni sakamakon harbinsa da 'yan sanda suka yi, wanda daga bisani ya mutu. Maharin dai ya yi harbi ba kautawa ga mutanen da ke cikin wannan filin wasan kafin 'yan sanda su ma su bude masa wuta. A waje ɗaya kuma, jaridar Washington Post ta buga labarin cewa kwamitin na musamman da ke binciken shishigin da ake tuhumar Rashid da yi a zaben Amurka na shekarar 2016 yanzu haka yana binciken shugaba Donald Trump a kan yiwuwar ko ya nemi kawo cikas ga hana binciken da ake wa ɗaya daga cikin muƙarabansa. Jaridar ta ba da misali da wasu jami'ai biyar da suka bada da suka hada da babban daraktan tattara bayanan sirri Dan Coats da jami'in hukumar leken asiri Chief Mike Rogers da tsohon muƙaddashin hukumar tsaro Richard Legwhite. Dukansu sun amince su ba da ba'asi a kwamitin binciken da Robert Mueller ke jagoranta. Yanzu haka dai Mueller da na duba yiwuwar ko tawagar kamfe na shugaba Trump da ƙasar Rasha sun yi yunkurin yin shishigi ga zaben shugaban ƙasar Amurka wanda aka yi a bara, ko kuma dai akwai wani abu mai kama da hakan.
A jiya Laraba bai ɗaya majalisar dattijan Amurka ta amince da gyaran da zai ƙara ƙarfafa takunkumin da Amurka ta ƙaƙaba a Rasha a matsayin ladabtarwa na shishigin da ake zargin ta yi a lokacin zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2016. Wannan doka da ta samu goyon bayan duka ƴan jam'iyyu a majalisar ta wato zai buƙaci amincewar majalisar muddin fadar White House ta ja kafa ko ta dakata ko dakatarwa ko kuma ta daina ma aiki da takunkumin da ba aka aza a rashin ta dungurungun. Wannan takunkumin zai ƙara ƙarfafa wadda aka aza a ƙasar rashin tun farko, kuma zai mayar da hankali ne ga shirinta na makamashi yayin da za a sake ƙaƙaba mata wasu akan waɗanda suke da nasaba da take wato haƙƙi na take haƙƙin bil'adama ko kuma baiwa gwamnatin ƙasar Siriya makamai tare da aikata wasu ayyukan da basu dace ba ta duniyar gizo, haɗi da harkar kasuwanci da ƙasar ta Rasha akan wato bayanan sirri da tsaro.
Majalisar dokokin ƙasar Zambia ta dakatar da 'yan majalisar har su 48 daga majalisar, hakan ko ya biyo bayan ƙauracewa jawabin da shugaban ƙasar ya yi ne a farkon wannan shekarar, wanda wannan yana nuna wata alama ce ta tursasawa game da madugun 'yan adawa da ke jiran shari'a a kan cin amanar ƙasa. Waɗannan 'yan majalisar su 48 za su kwashe tsawon kwanaki 30 cur ba tare da barin sun shiga cikin majalisar ba har ma su taka wata rawa. Sai dai kuma wannan matakin zai ruruta wato zai gurgunta ayyukan harkokin kwamitin majalisa daban-daban, domin kuwa kwamitin ba zai samu rinjaye ba tare da 'yan majalisa 48 ba daga cikin 'yan majalisa 166 da aka dakatar. Ɗaukan wannan mataki ba shakka zai ƙara ruruta wutar adawar da ke tsakanin jam'iyya mai mulki da 'yan adawa. A ranar Talata ne dai kakakin majalisar dokokin ƙasar Charles Patrick Matibini ya ce su waɗannan 'yan majalisar su 48 sun tafka babban laifi na ƙauracewa jawabin shugaban ƙasa a majalisar wanda ya yi a cikin watan Maris inda ta gabata.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. Najeriya ta ce matakin da wasu sanatocin Amurka biyu Cory Booker da Rand Paul suka ɗauka na dakatar da sayarwa Najeriya jiragen yaƙi matsala ce tsakanin mahukuntan Amurkan. Duk da Garba Shehu kakakin fadar shugaban Najeriya ya shaida Hassan Maina kaina cewa majalisar dokokin Amurkan ta gayyaci ministan tsaron Najeriya kan wannan batu.
Wannan magana ta tsakanin shugaban Amurka da 'yan majalisa rashin daidaiton magana a tsakaninsu, wannan ai abu ne da ya shafe su mu bai shafe mu a nan gida Najeriya ba, su za su daidaita tsakaninsu. Abin da nake so na ce maka shi ne kuma ita kanta majalisar wakilan Amurkan da kanta kuma ai ta gayyaci ministanmu na tsaro, suka ce suna gayyatar su ya zo don su ji lafazi daga bakinsa ko za su ji matsalar suke son ji don saidawa Najeriya wa'yan jiragen ba da Laraba. Ba da ta wuce cewa ranar da ake sare bai samu tafiya ba saboda wasu 'yan matsaloli da suka dube daga ofishin jakadanci na Amurka da ke nan Abuja.
Sanatocin dai sun nuna fargabar yiwuwar ci gaba da danna haƙƙin bil'adama daga ɓangaren sojojin Najeriya a yankin arewa maso gabashin ƙasar, inda suka buga misali da harin da mayakan sojan saman Najeriya suka kai a sansanin 'yan gudun hijira da ke ran a ƙaramar kumar Kala Balge da ke jihar Borno a watannin baya. amma tun a wancan lokaci babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya bayyana harin a matsayin na kuskure.
Manufarmu ba shine mu kashe mutane haka siddan matsalakan ko kuma mu raunata da jama'a ko kuma mu lallata musu dukiyoyinsu ko kuma mu ci mutuncinsu ko wani abu haka ba.
Kuma tun a wancan lokaci headquarters tsaron kasar ta kafa wani kwamiti mai karfin gaske da zai bincike musababin wannan hari. A cewar kwararre kan sha'anin diplomasiya ambassador Suleiman Dahiru, akwai buƙatar yi wa sojin Najeriya hanzari.
Sojojin Najeriya Amnesty International sun yi musu zarge-zarge da yawa kuma sun ba da ansa. Don haka ba za a zo zarge-zarge da aka yi kuma aka ba da ansa cewa ba abun haka yake ba a ce za wasu za su yi amfani da shi. Kuskure kowa na yi. Kuma wannan kuskure da kowa na yi Amerika ma sun yi wa'annan kurakure fiye da kowa. Tunda shi Donald Trump ya ce a amince da sayar da wa'annan kayayyakin yaki wa Najeriya. Bai kamata wasu 'yan tsiraru su fito fili suna magana.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Akalla mutane tara ne ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi tsakanin magaribar ranar Talata zuwa safiyar jiya Laraba suka halaka a yamai fadar kasar Jamhuriyar Niger, kamar yadda za ku ci gaban wannan rahoto da Suleiman Mini Barma ya aiko mana.
Sannan ruwan ya biya da illahirin shagunan kasuwar Gemage da ke ɗaya daga cikin fitattun kasuwannin kayan ɗanye da na gwari, in ji hukumomin birnin Yamai. Malam Tinni Alzuma shi ne mayar na gundumar Yamai ta uku.
Gemage an samu hasari da yawa. Can daki ya fadi bisa mutane, an samu mutum uku sun mutu. Bayan ruwa su ma mutum uku ne su ma sun rasu da katanga ya fadi bisa gare su yara uku. Kwara ta jin muka ta yi kyan kuma mutum uku ne su ka rasu. Mun gani takaike mutum tara ne sun rishin ransu.
Dama dai mazaunan birnin Yamai sun sha korafi a game da karancin magudanan ruwa da rashin matakan kariya daga ambaliya irin na zamani, duk wadda cewa suna biyan haraji daidai gwargwado. To amma hukumomi na ɗora alhakin wannan matsala akan talakawan da ke kin mutunta tsarin gine-gine da fasalta gari.
Muna so mutane su gane da ruwa ba su sace hanyar su. Mutane bai kamata ba su yi gine bisa hanyar ruwa. Ruwa wanga ne na biyu amma milimita 156 bamu san da abun da yana zuwa. Ba wai laihin wani ne ba, laihin mutane ne. Tunda mun yi yashen gota su kawo dauda su kawo su shara su zuwa ciki. To muna nan kullum muna yi musu kira su bari wannan harkoki da suke yi.
Wani magidancin da wannan bala'i ya ritsa da gidansa a shiyar Yamai ta biyar ya dora alhakin abin da ya same shi akan abin da ya kira miyagun ɗabi'un ɗan Adam.
To Allah ka hatsari kuma ɗaki na an kafa wurin bisa hanyar geben ga. Anya mai kafa mai yin shi kashi yace sai yayi ku yanzu ya gani. Hanya ga duk dakuna sun hadu ba namu ɗaya ba.
Birnin Yamai da ke matsayin birni mafi girma a Jamhuriyar Nishar ya yi fama da matsananciyar ambaliyar ruwa a shekarar 2012 biyo bayan ruwan saman da aka yi ta gwabzawa kamar da bakin ƙwarya, yayin da kogin Isa ko kuma kwara da ke ratsa birnin ya yi mahaukaciyar batsewar da ta zubar da ɗaruruwan gidaje. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nishar.
A yankin da magaram na Jamhuriyar Nijar din ma ruwan saman ya yi barna kamar yadda mazauna yankin suka shaida a tamar a bari.
Har ma ya yi ambaliya a wasu wuraren, sun yi kira ga hukumomi kamar haka.
Kamun azumi da kwana kaɗan aka tara mu gidan barewa, suka ce za a kwashe gada ko za a yi salage na unguwa-unguwa. Suna ma Allah, suna ma Annabi, yara gare mu a unguwan nan. Yanzu wannan in an kwana biyu na shi kenan, sauro ya kama cizon yara kenan. Si haƙuri su zo su kwashe mana.
Kin ga tashin hankalin da magani jiya wuyal kamar mai kuka, kai kukan ma mun yi dan Allah da ba su ga wannan gada ce ta bulutso har ya tsakar dakunan mu ruwa ne da ya ga duk wannan shara ciyawa da ya ga tashin hankali ga mu da yara kanana kuletsa cututtuka wannan zai da an kwambiyo da zabin cizon sabro zai yi yawa a gada.
Sai dai daga nashi waje Dr. Bashir Sabo babban magajin gari na da'irar da magaran cewa yayi ba kyalewa suka yi ba, suna neman hanyoyin tasamma lamarin duk da ma karancin kayan aikin da suke fama da shi.
Mun ji kukan mutane banda wannan shekarai, ina jin babu shekarar da ba a yi aikin gada ba. Kuma mun duba mun gani in an yi aikin nan kamar gidan jiya ne noman guji ake galgadin da ake ba mutane na su bar zuba shara cikin gada mutane ba su barin shi.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.
Daga jihar Taraban, Najeriya, da alamun jihar za ta fada ko ta fuskanci karancin nama sakamakon yajin aiki da makiyaya da mahauta suka shiga don bayyana rashin jin daɗin su kan wata dokar ƙayyade kiwo ko hana kiwo da suke ganin ƙuntatawa ce. Ga abin da suka gaya Ibrahim Abdulaziz.
Yadda wannan abu ya shafi mahauta, domin duk abin da ya samu Fulani ya shafe mu. Kamar yau wayewan gari yau mun je mu sai sanin ma iware ba kai ko kaza ba cikin nan gaba daya babu shi domin sun hada kai gaba daya ba su kai saniya kasuwa ba.
Wannan ba wai mu kadai Fulani ya shafa ko makiyaya ko mahauta ba, wannan ya shafi al'umman kasa ne baki daya. Ba don komai ba, saboda ita kiwo abu ne da ta kunshi abubuwa da dama. Masu ci a jikin shanu albarkacin makiyaya sana'a daban-daban sun kai kusan 43. Misali, akwai mai mota mai dauko shanu, akwai mai sayan fata, akwai mai sai da kai, saura masu kawo harawa, al'umma dai daban-daban da su suke ci a jikin saniya a ƙalla a nan Taraba sun kai miliyan da wani abu.
Kamar dai waɗannan mahauta su ma dillalan dabbobi sun bayyana dalilansu na nuna goyon baya.
Da farko sunana Alhaji Umaru Usman, wanda aka fi sani da Umaru Jo. Gaskiya wannan yajin aiki na al'umman Fulani yadda ya shafe mu kai sai kamar yadda ya shafe su ya shafe mu.
Yanzu ma fa da alamun wannan damarwa na jihar Taraba na fa neman shafan sauran jihohin arewa maso gabas. Alhaji Mafindi Umaru Danburam, da ke zama shugaban kungiyar Fulani ta miyati Allah jihohin arewa maso gabas, ya koma bayyana matakin da suke son dauka a yanzu.
Idan wannan abu har ya ja zuwa GB, Dodnik North is zamu rufe kowane kasuwan shanu. Don ba za mu zanna muna gani a tsole yan uwanmu ido har a zo kan sauran jihohi a tsole musu ido ba. Sannan in ya kama dukkan arewa maso gabas mu taru a Taraba mu tambayi dalilin yin abin da ake yin nan ma za mu taru. In kuma bai kama ba suka gane kurin su suka zo aka zanna da su aka sake duba wannan doka aka sashi ta hanyar da ya dace hanyar da ya kamata, to wallahi mu muna goyon baya.
To sai dai kuma a martanin ta gwamnatin jihar ta ma fitar da wata sanarwa dauke da sa hannun hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yada labarai Mr. Silvanus Giwa, inda ko ta yaddar da wannan yajin aikin da kawo yanzu ma ya kawo tsaiko a jihar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Karfe 1 da kusan minti 18 sashen Hausa na muryar Amurka ke magana. Ga Grace Haley Abdul da shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoi ba ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Duk matan da suka koyi wajen mata kusan 1000 da suka koyi sana'a nan, ba wanda aka bata jari, ba wanda aka bata kayan sana'a, suna zube dai kawai
kuka kullum. Tunda na zo nan shekara na 2 kenan ban taba gani ko kifi ko nama a cikin miya ba. In dai za su yi tanadi wani abun da za su yi mana tun daga kamfa nan su yi mana abun, in an tashi kuma an tafi ba su ba mu wannan ban, sun je sun bayar a can, to wannan ya shiga teku ne.
Don me
abun da yasa zai abun siyasa ne?
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke ku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata, hukumar agajin gaggawa ta ƙasa a Najeriya NEMA ta bayyana cewa za ta fara wani gagarumin shirin rarraba abinci ga 'yan gudun hijira miliyan 2 da ke sansanai daban-daban a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Ta haka shirin domin iyali ya yi tattaki zuwa sansanin Malkohi a jihar Adamawa da ke da 'yan gudun hijira sama da 2000 domin ganin halin da suke ciki da kuma sanin ainihin irin tallafin da suke bukata daga gwamnati. Wakilin Sanusi Adamu ya yi hira da 'yan gudun hijira na cikin gida da ke wannan sansani, waɗanda galibinsu suka shafe sama da shekaru 2 a wurin. Daga cikinsu akwai wannan uwar gida wadda aka kashe mai gidanta aka kuma barta da 'ya'ya 7.
To alhamdulillah, ana ba mu abinci 3 a rana, kuma yaran suna makaranta, ana ba su sutura, kuma akwai sabulu, akwai mai.
Sunana Hawa Muhammad, na fito daga Niger ne. To alhamdulillah, dai muna ci muna sha. A rana so 3 ana mana shinkafa kuma da tuwon masara da tuwon dawa. Ko wata ɗaya ko biyu haka ana ba mu sabulu.
Shi Mama Umar Yakubu ya tabbatar da wadatar abinci, hada da kayan masarufi, sai dai ya koka da rashin ingancin abinci.
abincin kasancewar nauyi daya ake ciyar da su?
Alhamdulillah, ka san shi abinci gaskiya bata da inganci. Me bata da inganci? Kuka kullum. Tunda na zo nan shekara na biyu kenan, ban taba gani ko kifi ko nama a cikin miya ba. Kaga wannan ba daidai bane. Na biyu, tunda na zo nan ban taba gani. A'a, bari IDP a dan bashi wani abun da dan shi zai bace babu, sai bace rai kullum.
Bace rai kamar
bace ran da nake ga muka nan mutun ya ce muka common IDP in banza. Kaga wannan macin zarafi ne. Da lokacin da ban fito ba, ai ko yana gidan shi ko wani ya ce muka ai kunkoshi. Kunkoshi wannan dama gwamnati nake ce da mutun da ne. Ba gwamnati bane. Kowa da yana gidan shi kuma kowa yana wahalan shi. Ko ba haka ba.
Daga cikin yan gudun hijira sama da 2000 dake sansani na Malkohi, sama da 1000 sun samu horaswa na sana'o'in hannu don dogaro da kai daga kungiyoyin sa kai da kuma hukumar agaji ta NEMA, kamar su sana'ar dinki, saka, dinkin hula, gyaran sabulu, kafinta da sauran makamantansu. To amma sai dai rashin jari da za su soma sana'o'in ya Allah sansanonin ko idan sun koma muhallansu na daga cikin matsaloli da suke fuskanta, kamar yadda malama Fatima Hassan ta yi min bayani.
Su dai kungiyoyi guda uku ne suke koyar mana da sana'a nan. Za su koyar maka an ka iya kana zaune, jari kan ba wanda aka bawa jari. Gara ni ce ma da wasu mata mu tara muka je kwanakin baya da muka je kungiyar mata na tarayya a cikin gari aka yi mana koyiswa na kwana bakwai. Mu uku muka koyi dinki, aka ba mu keken dinki, sannan wasu guda biyar aka ba su abun gyaran gashin da suka koya. Daya ta koyi yin sarkan wuya aka bata jari, amma a duk matan da suka koya wajen mata kusan 1000 da suka koyi sana'a nan ba wanda aka bata jari, ba wanda aka bata kayan sana'a, suna zube dai kawai.
Samarwa yan gudun hijira jari kai tsaye daga hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta NEMA ko daga cibiyoyin samar da rance yana kamar da wuya, yanzu shugaban hukumar na jihohin Adamawa da Taraba Malam Sa'adu Bello.
Kana hakika in ka shiga dukkan sansanonin mu za a ga a cikin skill acquisition center mu wanda ake koyawa mawaka da matasa sana'o'i. Wannan ya faru ne saboda mun lura yawancin su sun shigo cikin wannan al'amari saboda ba su da sana'a, kuma in suka koma suna buƙatar abu ne don su samu daman zama a ƙauyukan su. Idan ba su samu abin yi ba, gaskiya zai wahala su zama su zauna dindindin a ƙauyukan su. Yasa hukumomi da yawa wasu sun kawo gudunmawa wa hukumar ba da agaji ta jaka ta wato NEMA wurin tabbatar da cewa waɗannan da suke zaune cikin sansanonin mu sun samu sana'o, musamman mata. Kun ka shiga za ka ga wasu an koya musu dinki, wasu an koya musu yin man shafawa, wasu an koya musu yin shampoo, wasu an koya musu yin abin wanki wato sabulai na wanki da dai sauran. Kuma matasa wasu su an koya musu ayyuka na dinki, wasu su an koya musu baba. Hakanmu shi ne in sun koma ƙauyukan su za su samu sana'a, ba za mu iya yin komi ba. Shi yasa muke jan hankalin hukumomi wanda suke da alaka da livelihood wato koya sana'o'i wa ƴan gudun hijira. A cikin kwanakin nan wasu daga cikin hukumomin sun amsa kira mu, kamar UNDP ta amsa kira kuma ta shigo don ta tallafa ma masu sana'ar noma, musamman ta zo da garmunan shanu, ta zo da kayayyaki na ajiya na abun salon na mata, kuma ta rarraba su wa inda mutane ke komawa.
Yara ƴan ƙasa da shekaru 15 sama da 300 ke halartar makarantar share fagen shiga primary da na primary a sansanin ƴan gudun hijirar. Ko da lokacin ziyarata na tarar da sun tashi daga aji, na tattauna da Nicholas Samuel da kuma Fatima Hassan, shugabannin ƴan gudun hijirar a sansanin na Malkohi.
Kaga kamar maganar makaranta, a yaran da suka zo nan suka aka daidai su ake makaranta. Akwai sojojin da aka turo don koyarwa a cikin IDPs din, akwai wanda suka volunteer na kansu, kamar vice na wani ɗaya daga ciki wanda suka volunteer na kansu da shi sakataren camp din namu, suna koyarwa. Don a takuran da wani ba koyo zo nan yana tambaya, sai wani ya tashi a cikin yaran ya ce shi tun da yake bai taba zama makaranta ba, wai yayi makaranta ba, amma ya gode Allah da ya zo nan har yana iya rubutu, yana dan iya turanci. Batun matasa kuma akwai shirin da muka so a musu, kamar su koyi sana'a. To an ce mana za a kawo sana'a kamar su welder, haka nan su carpentry za a zo a koyar, domin idan suka koma su samu abun dogoro da shi. To anan akwai kalila dai a ciki wanda an ba su keken dinki suna dinki, akwai wanda sun iya dinki suna koyarwa. Yanzu a hakan ba za a rasa yara dai ko goma ko sama da goma wanda an koya musu
ilimi alhamdulillah na mataki na farko na primary da nursery. Amma a cikin yara mu anan akwai wanda sun kai secondary school din, don bayan da muka iya ne kawai suna zaune a cikin primary na a cikin camp. Malamai kamar kyau ne tunda military preparatory sai suke koyar, amma yaran da suka wuce inda suke kuma suna zaune a baya har yanzu. Ni a gani na muna neman ci gaba ma yaran mu wanda suka wuce primary suna zaune a primary nan, a taimaka musu kamar da aka taimaka ma wayen su can shekarun baya, aka diba aka sa su a makaranta suka tafi waje.
A fannin sha'anin kiwon lafiya na yara da mata, bincike ya nuna sun sami dukkan rukuni na alluran rigakafi, dalili ma da yasa ba a samun barkewar cututtuka a sansanin, kamar yadda Hawwa Muhammad Umar uwar yara biyar ta shaida.
Alhamdulillah alhamdulillah ana zuwa ana musu rigakafi kuma akwai asibiti muna kaiwa ana ba su magani kuma in ciwon ya dan fi karfin su suna dauka suna kaiwa cikin gari
muna da asibiti na dindindin a cikin nan muna zama da Red Cross tamu akwai ma'aikatan kiwon lafiya anan safiya rana yamma har dare akwai su amma wanda ya fi karfin su akwai inda ake kai mu cikin gari medical FMC ana kai mu German hospital banya manyan asibitoci shi dai haka har ni ma ina cikin da suka ji gajiyar wannan jinya wanda har tiyata an yi min ina
baya ga wannan ba ku taba samun wani barkewa kamar na cututtuka
ba babu ina samai da guda kake nufi ko kenda da sauransu babu dalili shine kullum akwai kungiyoyi ma zaman kansu suke zuwa suke koya mana hanyar kiwon lafiya da tsabtace muhalli da tsabtace jikinmu ba mu taba kamuwa da irin wannan cututtuka ko dai ba
duk da cewa waɗannan ƴan gudun hijira na samun kyakkyawar kulawa kuma yanzu haka sojojin Najeriya tare da taimakon ƴan banga da kuma ƴan kato da gora sun samu nasarar maido da zaman lafiya a yankuna da a baya ke hannun Boko Haram da dama daga cikin su waɗanda na yi hira da su sun nuna fargabar su na kalubale da za su fuskanta wajen sake gina rayuwar su da zarar sun koma muhallan su da farko ga Malam Muhammad Yakubu
to ka kai mu local government namu ka je ka zubar da mu ka kai mu kauye a karkashin bishe zamu zauna to kuma ya buga tent kamar wannan ina zaka samu kasuwa ina zaka yi neman abinci ina zaka neman itace tunda aka ce nan da kilometer da yamma kamar goza kan kilometer da yamma ga saka fita ba wannan ba masala da yamma in dai za su tanadi wani abun da za su yi mana tun daga camp nan su yi mana abun dan an tashi kuma an tafi ba su ba mu wannan ban sun je sun bayar a can to wannan ya shiga teku ne
don me
abin da yasa zai abun siyasa ne ka taba ji an ba IDP wani abu an zo an bashi ne ba ya zuwa a hanya yake kaiwa to in da gwamnati tana da so ta taimake mu tun muna camp namu wannan yace to gashi kowa ga abin da za ku je ku gina rayuwar ku da shi ko dan kasuwa wanda zai kasuwa yi kasuwa wanda zai kiwo yi kiwo wanda zai noma yi noman shi
sunana Muhammad Bulama ne to in zan koma na fi so gwamnati ta tana da mun sana'a da zan je yi a gyara mana wajen da zamu je mu resettling kaman yadda muka kai mana anan
na tambayi shugabar mata Fatima Hassan batun nan na kare martabar ƴan mata da mata a sansanin Malkohi
ina cikin tsofin zaman nan ban taba gani ba ban taba ji ba don ya faru ma da kinice shugaban su ni za a fara taba ba taba taba faruwa saboda muna da mataki sosai na tsaro wanda ake kula muna da lokaci in karfe 9 yayi muna kira light out maza suna gefe su mata muna gefe mace da mijinta na aure kan wannan sirri ne amma wani cin zarafi macen da ba namijinta ba mu taba ka samu wannan a sansanin
to Allah ba hukumomi ikon shawo kan waɗannan matsaloli domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa za mu tuntubi masu ruwa da tsaki domin jin ko suna sane da kalubale da ƴan gudun hijiran ke fuskanta da kuma neman sanin matakan da suke shirin dauka na magance su musamman ma korafe-korafen da suke yi na karkatar da tallafin da ake turawa da sunan su da rashin basu jari bayan koya musu sana'o'i sai kuma batun ilimin ƴaƴansu da suka wuce makarantun firamare da kuma mafi muhimmanci sake tsugunar da su a garuruwa da suka kaurecewa yanzu dai a madadin wakilinmu Sanusi Adamu da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata sune duniya sune dadin duniya
to albarkacin watan azumi ga karatu daga alqur'ani mai tsarki
Sunana Abdullahi Bello, kuma daga Islamiya Ahlus Sunna Islamiya 45 Macallon Street Lagos. An ka da suratul Waqi'a. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idza waqa'atil waqi'a, laysa waqa'atuha kadhiba. Khafidatur rafi'a, idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an بثا وكنتم أزواجا ثلاثا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون يقول الله العظيم
to ubangiji Allah ya sa mu dace ma sauraro saboda kurewar lokaci ba za mu samu damar kawo muku takaddun labarai ba amma madadin ladan Ibrahim a yau wanda ya tayi gabatar da shirin da Solomon Abu da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma engineer Jimmy Cook da Eric a masa anan ne sahabu Imam Ali Zan dakata in sallama da ku sai can da hantsi da ikon Allah za ku ji mu da sabon shiri ciki har da shirin na ƙasa ba kasawa ba sai anjima